na hudu jama'a daga cikin jiran giyar kasusuwan da muke a wannan dandali namu na Salafiya, Nadi Salafiya number 7 Zogarar Muciya Sabon Garin Zaria, jihar Kaduna Najeriya. Taken kasatin shine duniyar aljanu da sheitanu. Muna bayyana cewa aljanu kabilu ne, yarurruka ne, harsuna daban-daban ne, addinai daban-daban, kungiyoyi daban-daban, dariku daban-daban, aqidu daban-daban, amma sai muka dauko jumillar abinda Allah yake faɗi daga aya farko zuwa ta 15 cikin suratul jinni. To a aya ta 7 sai ce wa annahum zannu, su aljanu sun zaci, kama zanantum, kamar yadda ku mutane kuke zato, Allah ya ba'atha Allahu ahada, cewa Allah ba zai tayar da kowa ba. Wato mutane daga cikin mutane, su mutane sun kasu kafirai ake nufi, kafirai sun kasu kashi uku game da alkiyama jama'a. Wasu kafirai suka ce inna dhunnu illa dhanna, zato muke wa ma nahnu bi mustaqilina, ba mu da tabbas ko za a yi ko ba za a yi ba, oho ga mu dai. Waɗannan ne aljanu suke ba da labari, suka ce to su ma da zato suke kamar yadda mutane ke yi. Nau'i na biyu na mutane, akwai mutanen da suka yadda za a yi tashin alkiyama. An fahimci wannan da kyau? Amma fa kafirai ne, suka ce tare da kafircin su kuma wayan an je kiyama za su shiga aljanna. Wani kafiri ne barkeken kato, yana da ƴaƴa manya-manya, suna bin shi a baya, suna mai bodyguard, suna gadin shi. Sai zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga shi sai gajeren wando, yana nuna wa Annabi cinyoyin hannu da na kafa. Murɗe dan kato yace ka dube ni ya Muhammadu, yanzu ni din nan yanzu mala'iku za su iya kama ni su saka ni a wuta? Yace haba. Yace yo koda za su iya kama ni, yace ka dubi ƴaƴan nan nawa. Yace kana jin za a iya buge waɗannan a kama ni? Yace ka sake tunani Muhammadu, ni fa mai kuɗi ne, ga kuɗi, ga ƙarfi, ga ƴaƴa. Sai Allah ya ji zafin wannan magana, Allah ya ce afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna malan wa walada attala'a al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahada. Yace baka ga wanda yake ainihin wato kafircewa ayoyin Allah ba, kuma wai yace ranar kiyama za a kai mishi ƴaƴan shi da dukiyoyin shi, wai za su tare shi? Allah yace attala'a al-ghaiba, ya miƙo kiyamar ne. Jama'a, in za a yi shin karfe 10 ba ana fara sampoti ba, dan ka dan fara gani, to an yi mishi sampotin kiyama ne, ya ga yadda za ta faru, ya ga ya haye, ko ku sun yi alkawari da Allah ne? Sai Allah ya ce kalla babu daya, ba a yi mai sampotin kiyama ba, ba a yi mai alkawarin zai shiga aljanna ba. Sai Allah ya ce sanaktubu ma yaqulu, duk abin da yake fadi zamu rubuta. Wa namuddu lahu min al'azabi madda, zamu fadada mishi azaba. Wa narisuhu ma yaqulu, abin da yake alfahari da shi zai basu anan baya. Ƴaƴan zai mutu ya basu, dukiyar zai mutu ya basu, Allah zai gaje su. Allah ya ce wa ya'tina farda, zai zo wurin mu yana matsiyacin shi shekarai. To yanzu kun ga wannan ya yadda da tashin kiyamar, amma bai yadda da ita a yadda take ba, ya yadda da ita a karkace. Aqida ta biyu a jahiliya kenan. Aqida ta uku, akwai waɗanda suka ce kiyamar ma ƙarya ce, ba za a yi ba. Shine Allah ya ce za amal ladina kafaru allan yub'asu, wai kafirai suka ce faufau ƙarya ne, ba za a tashe su ba. Sai Allah ya ce qul bala wa rabbi, kace ƙarya kuke, na rantse da ubangiji na latub'asun, sai an tashe ku. Summa latunabba'unna bima amiltu, za a baku labarin duk danyen aikin da kuka yi. Wa zalika 'ala Allahi yasir, wannan mai sauki ne a wurin Allah. To yanzu kun ga abinda aljanu suke cewa, jama'a ku ji da kyau, shine suna cewa ne su aljanu suna ƙaryata tashin alkiyama, kamar yadda suka ji wasu mutane suna ainihin ƙaryata tashin alkiyama. Ko mun fahimci wannan da kyau? Aljanu ba su gushe ba, suka ci gaba da cewa wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i, kuma da muna zuwa mu kewaye sama muna jin hirarrakin mala'iku. Faman yastami'il ana, amma a yanzu na'am, aha, wa anna lamasna sama'a, ko aljanu suka ce yayin da muke zuwa muna kai ainihin wato gewaye ga sama, fa wajadnaha mul'at harasan, sai muka ji sama tana cike da tsaro, shadidan, tsaro mai tsanani, wa shuhuba, sannan tana cike da yula, duk wanda ya je jiyo hirar mala'iku za a biyo shi. Mun fasara wannan, mun yi bayani. Sai suka ce wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i, saboda da muna zuwa muna zazzaunawa a sama muna jiyo hirar rakin mala'iku, faman yastami al'ana, wanda duk yaje jiyo gulma a yanzu, yaje jiyo labari a yanzu, yajid lahu shihaban rasada, zai samu an ainihin biyo shi da wani tauraro bakin wuta, yana nan yana dakon shi da yaje za a biyo shi. Mun yi bayanin waɗannan a baya, ina fatar an gane. Sai suka ce, to da muka ji an yi wa sama irin wannan tsaro, sai muka ce wa anna la nadri, mu ba mu sani ba, a sharrun urida bi man fil ardi, sharri ake nufi da mutanen duniya shi yasa aka tsara sama, ba ma iya zuwa ɗibo labarai, ko kun fahimta? Saboda suna zuwa suna ɗibo labarai, suna kawo boka, boka yana samun kuɗi, ko mutane suna samun labarai da suke so. To wannan abu da aka yi sharri ake nufi da sama daga mutanen ƙasa, am arada bihim rabbuhum rashada, koko ubangijinsu yana nufinsu da shirya ne, shi yasa ya sa tsaro a sama. To magana ƙarshe ita ce Allah yana nufin ya shiryar da duniya ne, shi yasa aka tsara sama da za a rinka ɗauko alkur'ani ana kawowa. Sarki ya tabbata ga Allah, jama'a ba wanda bai ci albarkacin Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam, kuma babu wanda baya cin albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Yanzu kun ga da saman haka take a bude, duniyar haka take ba tsaro, amma zuwan Annabi saboda Qur'ani zai zo sai aka saka matakan tsaro. Saboda me aljanu sai suka ce Allah yana nufin sharri ne da mutanen duniya ko alheri? Wannan ayar ka dube ta da kyau, tana bayyana ashe zuwan alqur'ani alheri ne ga duk duniya, ba wai ga musulmi ba. Zuwan alqur'ani rahma ce ga duk duniya, ba wai ga musulmi ba. Kafin qur'ani yazo babu fitilar da ta kai hasken wannan jama'a. Duk wani ilimi da kaga, duk wata fasaha, duk wata kimiya da ka gani, daga qur'ani aka samu ta. To ashe qur'ani menene jama'a? Qur'ani littafin shiriya kenan. Qur'ani yana shiryarwa, yana kawo alheri. Duk wata habaka da kake gani yanzu ta zo ne sakamakon alqur'ani. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To yanzu magana ƙarshe ta zama ita ce daidai kenan. Am arada bihim rabbuhum rashada, koko ubangijinsu yana nufin su shiri ne, ubangiji yana nufin shiriya ne, dan haka ya tsara sama, qur'ani ya sauka. Sai suka ce wa anna minna salihuna, daga cikin mu akwai salihai bayin Allah waliyai, wa minna duna zalika, daga cikin mu akwai waɗanda suke ba salihai ba, ba mutanen kirki ba, ɗan me kenan jama'a, ɗan iska, ɗan ta gaban hadari. Na ka ce su wane mutanen kirki? To aka sifa ɗan iska kenan. To daga cikin aljanu kaji akwai na gari, akwai na banza. Yanzu ka fara fahimtar cewa aljanu ma ka kama mutane ne kenan. Yanzu cikin mu ba ga akwai ustazai, akwai wanda yake shi ba ustazu ba, shi ba ɗan iska ba, haka za a ganshi shiru ba abin da ya shafe shi, ibadar yake yi a mummuke yake, iskancin shi ma dai gashi nan shiru, kai ma sai kai shiru akan shi, ko kuwa? To aljanin yadda mutane suke, akwai na gari, akwai na banza, suna haka suka ce suke. Kun ga za a samu area boys cikin aljanu kenan, za a samu ƴan daba, ƴan sara suka cikin aljanu kenan. Sai suka ce kunna fara'iqa qidada, mu dariqu ne daban-daban, aqidoji ne daban-daban. Kun ga mahallin shahid kenan, dan dama abin da muke son mu kawo kenan, da muka ce shin su ma aqidoji ne daban-daban? Ma'ana a cikin aljanu akwai musulmi ya yadda Allah ɗaya ne, akwai krista wanda yake cewa Allah uku ne, akwai bayhude wanda bai yadda da kowanne annabi ba sai Musa, akwai bamaguje wanda yake bautar gunki, akwai bamajushe mai bautar wuta. In ka dawo cikin musulmi, a cikin aljanu akwai salafu, akwai khalafu. Su wane ne salafun aljanu? Waɗannan aljanun da ke magana su ne salafu a cikin aljanu, don su ne suka yi zama tare da annabi, su ne almajiran annabi daga cikin aljanu. Yanzu su ne magabatansu kenan ko? To ashe cikin aljanu za a samu akwai salafiya kenan. A cikin aljanu din nan akwai waɗanda suke ƴan ta'adda ne, ƴan takife ne, waɗancan da suka ce duna zalika. To za ka samu yanzu akwai magadansu kenan ko? To haka kamar yadda muka ce za ka samu salaf, za ka samu salafi, za ka samu wanda yake khalaf, za ka samu khalafi a cikinsu, za ka samu ɗan ɗariƙar tijjaniya, za ka samu ɗan ƙadiriya, za ka samu kaza. Misali akwai aljani krista da ya shiga jikin wata musulma, sai ya lazimta mata sa cross, yarinya ce musulma mai kula da addini, amma sai ga ta da cross, ga hijabi, ga komai, amma ga cross. Tana cikin tafiya da zarar ta ga reverend father ko pastor, sai ta faɗi, sai ta yi mishi sujuda haka, ga ta kuma musulma. Sai da aka zo aka yi rukuya, aka yi karatun Qur'ani, ya bayyana, sai ya ce shi krista ne, shi ya sa mata ta rinka sanya wannan cross ɗin. sannan duk inda ya ga fada ko fasto sai ya sujuda ya gaishe shi, sai a ga ita din ce ta sujuda. Kun ga Kirista ne, akwai wanda zaka ganshi dan iska ne bai damu da addini ba, da zaran aljinin ya shige shi sai kuma kaga yana damuwa a masallaci zai kwana a kaza, saboda aljinin yana yin waɗannan abubuwan, yana kula da addinin amma kuma ya tafi yana yin wannan iskancin, yana zalintar wani har ya shiga jikin shi. Ina fatar mun gane. To akwai ɗariƙu daban-daban da ke cikin mutane, da cikin mutane akwai ƴan Tijjaniya, akwai ƴan Ƙadiriyya, akwai masu Mandiri, akwai ƴan Shi'a, akwai ƴan kaza, duka wanda ka gani to akwai a cikin ainihin aljanu. A wannan munasabar ce wannan da ke gabana tafsirin Ibn Kathir ne da ya zo kan wannan kalma akan kunna fara'ika qidada, sai da ya kawo wani asari wanda insha Allahu ta'ala ina so zan karanta mana shi, amma bari mu ƙarasa abin da aljanu suke cewa ku ji. Sai suka ce wa anna zananna, mu aljanu a da sanda muke kafirci, dan waɗannan musulmi ne ke wannan magana, muka zaci cewa allan nu'jizallaha fil ardi walan nu'jizahu haraba, wato asad da suke kafirci suna daukan cewa za su iya gagara Allah, za su iya gudu. Yace to sai suka ce amma a yanzu mun tabbatar da cewa faufau ba za mu iya gagara Allah ba, kuma ba za mu iya gudun Allah ba, ko da mun gudu da kafa domin san ba mu gudu ba. Kun ga yanzu sun zama musulmi kenan. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi, sa'ad da muka ji shari'a sai muka yi me, sai muka yadda da ita. Sai su aljanin suka ce faman yu'min bi rabbihi, wanda duk yadda da Allah ubangijin shi, fala yakhafu bakhasan wala rahaqa, to kar ya ji tsoron zalunci, kar ya ji tsoron za a yi mai runto. In dai ka yadda da Allah to ka tafi kiyama salin alim, ba zalunci ba runto a kiyama. An fahimci wannan da kyau? Wa anna minnal muslimuna, aljanu suka ce cikin mu akwai musulmi, wa minnal qasituna, akwai azzalimai. To me yasa nan da suka ce daga cikin mu akwai musulmi, ba su ce daga cikin mu akwai kafirai ba? Ma'ana a cikin musulmin akwai wadanda suke musulmi ne azzalimai, daga cikin musulmi azzalimi shine mai zagin wani, mai sa hannu ya dibi dukiyar wani, ko ya sa hannu ya bugi wani, ko ya sa hannu ya rubutun ƙarya akan wani, ko ya sa harshe ya zagi wani, ko ido, ko makamantan haka. Yanzu wannan musulmi ne amma mai azzalimi, saboda annabi ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, musulmi shine wanda sauran musulmi suka zauna lafiya, baya cin mutuncin su da baki, baya sa hannu yayi. To yanzu sai suka ce daga cikin mu akwai musulmi, akwai kuma mai al-qasituna az-zalimai. To az-zalimai anan yana iya daukan az-zalimuna na kafirci, saboda sun zalunci kansu, Allah ya halice su amma sun zalunci kansu, sun kafirce mishi. Az-zalimai, az-zalimai musulmi mai zalunci, suka ce daga cikin su akwai. Sannan sai suka ce faman aslama, amma duk waɗanda suka musulunta, fa ulaika taharraw rashada, waɗannan sun dace da shari'a. Aljanu suka ce wa ammal qasituna, amma masu zalunci fa, fakanu li jahannama hababa, waɗannan su ne makamashin wutar jahannama. Kafiran ne ko ko musulmin ne a zaliman, su za zama makamashin jahannama. Jama'ar musulmi, takaitacciyar magana kenan wadda ainihin wato za mu faɗi dan ka ji yadda nau'in aljanu yake. A nan ne sai al-Imamu Ibn Kathirin yake cewa wa qala Ahmad ibn Sulaiman an-Najjar fi amalihi qala haddathana Aslam ibn Sahl bihashl حدثنا علي بن الحسن ابن سليمان وهو أبو الشعفاء الحضرمي شيخ مسلم حدثنا أبو معاوية قال سمعت الأعمش يقول الأعمش تابعين وجاء ابن ديتشي تروح إلينا جني منا ذونا وترانا سيمك جوانا الجني ya afko, wato kamar kawai sai muka ji murya wani aljani kusa da mu, kamar mutum ne kuna zaune kawai sai ku ji yayi magana da ku, kawai suna zaune sai suka ji wani aljani yayi magana da su. Fa qultu lahu, sai na ce da shi ma ahabba ta'ami ilaikum, wani abinci kuka fi so ko aljani? Qala fa qala, sai yace al-urzu, shinkafa. Wannan da yazo zamanin shagari da ya ci wahala ke dan da ake cin masara, ko kaji wai shinkafa? Aljanu suka fi ci su ma, kaji. Qala, sai ce fa'atainahum bihi, sai muka zo musu da ainihin shinkafa. Faja'altu aral luquma turfa'u, yace sai in ga ana daga loma, wala ara ahadan amma ba ni ganin kowa ga abinci an aje sai mu ga abinci ana daukewa kun ga magana da na faɗi ran ana iya jin magana aljani ayi magana da shi ba tare da an ganshi ba gashi jama'a tafsirin ibnu kasir nake karantawa fa a cikin mujalladi na karshe tafsirin suratul jinni wannan tafsirin yau akalla shekara 700 da mutuwar mai shi ba gumiyar rubuta shi ba fa ba kwanan nan aka yi shi shekara 700 akalla da rasuwar shi malamin yake cewa sai muka ga ana daga loma amma bamu ga mai daga lomar ba fa kuntu sai nace fikum min hadhihi al-ahwa allati fina kuma kuna da kungiyoyi na san zuciya irin waɗanda suke cikin mu qala na'am aljani sai yace i akwai kungiyoyi fa kuntu sai nace da shi fa man rafida fikum me matsayin yan shi a cikin ku qala sai yace sharruna sune ashararan mu ibnu kasirin yace arabtu hadha al-isnad ala shaykhina al-hafiz abul hajjaj al-bizzi sai na kai wannan isnadin hadisi wannan asari zuwa ga malaminmu mai suna al-hafiz al-mizzi ko ya inganta fa qala sai yace hadha isnadun sahihun ila al-a'mash yace ya tabbata zuwa ga a'mash da ya bada wannan labari ma'ana kun ga su ma akwai kungiyoyin a cikin su to me yasa suka ware shi'a da cewa su ne sharrin su saboda su shi'a addinin su kawai ya takaito akan zagin sahabbai ne yanzu dan shi'a da zaka ce mishi lu ba zamu magana amma mu aje sahabbai gefe guda ni magana addini amma manta da Abubakar da Umar da Muawiya da kowa ni magana namu mu yanzu shikenan ba magana jama'a mun gane wannan da kyau ko jama'ar musulmi takaitattun bayanai kenan dangane da abin da ya shafi aqidojin aljannu ko an gane wannan da kyau to kaga daga nan zaka gane kamar yadda na faɗi suna da aqidoji da kabilu daban-daban da makamantan haka Allah madaukakin sarki ya tsare mu yanzu mas'alar da zamu fada akai ita ce mas'ala mafi girma a wannan bangarori da muke tattaunawa jama'a ita ce shin ko aljani yana cutar da mutum to ya kamata ka gane cewa aljani yana cutarwa daga ainihin wani bayani da ran nan nayi a takaice nace aljani yana daga muguntar da shedanun su suke yi har sukan zo su shake musulmi lokacin mutuwa dan kada ya faɗi la ilaha illallah mun faɗi wannan ko saboda ya zo cikin hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah yace wanda kalmar shi ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah zai shiga aljanna to idan shedanin aljani ya so ya maka asarar wannan sai ya zo sai ya shake ka san da zaka mutu har ajalin ka yazo ajali kuma in yazo ba a jinkiri sai zan kana cikin gaibuba ka suma baka cikin hayyacinka daga nan sai rai ya fita baka samu damar faɗin kalmar shahada jama'a wannan cutarwa ce ko ba cutarwa ba to mecece maganin ta na faɗa mana maganin ta tun nan addu'a ce annabi yake Abu Dawud ya rawaito hadisi yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hadmi wal gharqi wa an yatakhabbatani ash-shaytanu 'inda al-maut ku karanta cikakkiyar addu'a tana da tsauna dan takaita mana ne in kawo inda ku karanta ta tana cikin littafin al-Azkar na al-Imam an-Nawawi Allah ina roƙonka tsare ni kada gini ya danne ni kada wuta ta cinye ni kada ruwa ya haɗe ni ya Allah ka tsare ni duk da shedani ya buge ni lokacin mutuwa to kun ji mafita daga wannan jama'a yanzu wannan cutarwa ce ko ba cutarwa bace cutarwa ce to ina so ka sani ya kai dan uwana mai saurare aljani ko shedan ko iblis yana da cutarwa da yake da ita ga dan adam wanda ya kasa ta kashi biyu akwai cutarwa ta kusa akwai kuma ta nesa cutarwa ta kusa ita ce anan yana kokarin ya hallaka ya lalata jikinka sune waɗannan abubuwan da muka fara fadi aljani yana saka farfadiya jama'a amma anan yan boko karku gaggawa yi mini musu saboda zafin kai yana damun yan boko shekaru wajen 600 da suka wuce Ibn al-Qayyim a cikin Qutbun Nabawi yace wasu yan boko sun yi musu cewa aljani baya saka farfadiya Ibn al-Qayyim din nan malami ne na musulunci amma kuma ya karanta harkar likitanci sai yace farfadiya iri biyu ce jama'a ku ji wannan farfadiya iri nawa ce iri biyu akwai farfadiya ta aljanu akwai farfadiya ta murdewa jijiyoyi farfadiya ta aljanniyar da ake gane ta ita ce idan mutum yana faduwa yana farfadiya sai kuka ga in ya fadi yana jan jikin shi yana kaiwa zuwa ga rijiya ko ga wuta ko yana jawo wani makami yana bugawa ga jikin shi to kusancewa wannan ka ku kai shi psychiatric ka ku kai shi wurin likita ku kai shi ayi mai karatun alqur'ani farfadiyar shi ta aljanu ce idan ku ga mutum in ya fadi ya farfadiya zai bude baki mai yawa kudaje su ta shiga ya wuye ta zuba to wannan farfadiyar shi ba irin ta aljanu bace takaitaccen misalin da zaka iya bambancewa kenan an fahimci wannan da kyau ko daga cikin alamar farfadiya ta aljanu zaka rinka jin surutai ko kana gane ma'anarsu ko baka gane ma'anarsu wani zai ta gargada da baki haka misali duk wannan alama ce dake nuna farfadiyar shi ta aljanu ce to abin da zaku yi mai abu ne mai sauki kullun gari ya waye ku rinka karanta mishi suratul fatiha kafa bakwai kullun yamma sai ku yi mai fatiha kafa bakwai har Allah ya bashi sauki jama'a mun gane wannan da kyau kun ji abu na farko kenan idan kuwa farfadiya ta zama ta murdewar jijiyoyi ce ko tabuwar kwakwalwa to wannan kuma mafi kyau shine sai a kai shi psychiatric wato asibiti da suke bada magunguna irin waɗannan jama'a an gane wannan da kyau amma dai ku karanta littafin At-Tibbun Nabawi za ku ji kamsassun bayanai fiye da waɗannan to yanzu wannan farfadiya da aljanu suke sawa jama'a su buge dan adam su rinka jan shi ya kai jikin shi ga wuta ko garijiya ko ya dauko makami ya bugawa cikin shi jama'a cutarwa ce ko ba cutarwa ba cutarwa ce to amma kuma saboda cutarwa ce in har musulmi ya samu wannan cutar ya mutu a haka to aljanna za ta tabbata gare shi insha Allah saboda hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana wani mutum mai suna Afa'u yace naje karatu wurin malami na Abdullah dan Abbas sai yace kana so in nuna maka wata mace yar aljanna sai yace algafata malam ina so sai yace kaga matan nan baka fata yace yace eh aljanna ce sai Ibn Abbas yace tana fama da ciwon farfadiya sai ta zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama kalmar da ta yi amfani da ita da larabci abinda tace inna hadhihi alarwaha tusri'uni ya manzan Allah isko kai suna buge ni yanzu wannan farfadiyar ta me kenan ta aljanu ce ku karanta Fathul Bari sharhin Bukhari mujalladi na 10 kitabut tibbi tace isko kai suna buge ni sai manzan Allah yace to in kina so roƙan miki Allah zan roƙan miki idan kuma zaki hakura haka Allah ya kaddara miki ki hakura zaki samu aljanna garanti sai tace to ta hakura tace amma in sun buge ta suna saka ta tai tsiraici ya roƙan mata Allah in sun buge ta su daina sa ta tsiraici annabi ya mata addu'a a haka wannan mata ta rayu tana farfadiya har ta rasu jama'a kun fahimci wannan da kyau to idan kun gane wannan da kyau wannan na daga cutarwar da aljani yake yi wa dan adam saboda me saboda ya lalata jikin shi ko daga cikin cutarwa ta lalata jiki jama'a akwai saka hauka wani sahabi yace ya musulunta yaji ya zauna yayi karatu dan kadan haka wurin annabi sai ya dawo kawai sai ga wasu mutane sun daura wani mahaukaci su mutanen ma ba musulmi bane sai suka tare shi suka ce kai mun ji ka musulunta ko mutumin naku ya zo da wani karatu na alheri ga mahaukaci yana dukan mutane mun daure shi mun rasa yadda zamu yace to ga ni sabon musulunta amma sai nace bari mu gwada mu gani sai yace sai kama shi mai fatiha kafa bakwai da safe da yamma har kwana uku sai wannan mahaukaci sai watsake kamar bai taba yin hauka ba yace suka kawo raguna guda 100 suka bashi yaje gaya wa annabi yace sai ka karba tun da alheri suka yi maka yanzu wannan farfadi wannan hauka ne wanda aljanu suka saka mishi na ciwon kwakwalwa to daga cikin hauka akwai hauka na tabuwar kwakwalwa akwai hauka din kuma na psychiatric akwai kuma wanda zai je sharp wani kwayo ne likita kwakwalwar shi sai ka je wurin malamai su za su iya bambance maka waɗannan amma an kuka bilaccan nan tamu a hankali wata ran zamu zo ne muku bayanin yadda ake gane kowanne abu daidai insha Allah amma yanzu abinda muke so mu tabbatar maka aljanu suna cutar da mutane daga cikin cutarwar da aljanu suke wa mutane aljanu su ne wa mutane sata mun kawo hadisin Abu Huraira ba sai mun maimaita shi ba to haka annabi yace duk sanda zaka rufe akwatinka ko wani abu sai ka ambaci sunan Allah in ba haka ba aljani zai iya zuwa ya sata da makulli da komai sai aje a sace kudin akwai ƴan kasuwa da yawa aljanu sun karya su za su je su kwashe kudinsu nan din nan aka kawo mana wani dan kasuwa annan nan kasuwa sabon gari yake sai yayi ciniki ya tara kudin sai aljani sai je kwashe sai da aka zo aka yi mishi ruwa duk yazo ya fallasa asiri shi aka tambaye shi bayan ya tashi haka ne yace haka ne sai yayi kasuwanci ya rufe kudin shi ram a kasuwa gari ya waye yazo ya bude akwati ya bude sai ga an kwashe kudi aljanin shi yace ne kun ga cutarwa ta bangaren dukiya kenan cutarwa ta konawa mun bayyana a dazu aljanu suna saka gobara gobara a kasuwa gobara a shago gobara a gida ina fatar mun gane to waɗannan takaitattun abubuwa da muka bayyana muna so ne ka fahimci aljanu suna yin su ne dan cutar da dan adam ga jikin shi ko ga lafiyar shi ko makamantan haka aljanu sukan kadar da cikin mace ciki ya fadi aljanu sukan ainihin yi wa mutum kambin baka tusar jaki da irin tawada da ake cewa tawada Allah ta fito duk mun yi bayanin waɗannan abubuwa sannan yana daga cikin manufar su a nan duniya shine su ga sun raba ka da addinin Allah su hana ka sallah ko su hana ka sallah akan lokaci ko a cikin jama'a ko makamantan haka daga cikin cutarwar su lalata mutum ya zama dan iska ya kiyin abin da zai amfanar da kanshi sa'o'in ka suna kokarin su yi kaza kai kuma yau ka sha giya nan kai sha taba nan ka nemi mata nan kai caca tsufa ya zo ya kama ka baka tsinana kanka komai ba duk yana daga abubuwan da shedanu sukan sanya mutane to waɗannan abubuwan duk in ka tattara su manufar su kenan ta kusa to manufa ta nesa kuma ita ce kamar yadda Allah ya ce innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir abin babban manufar shedan duk gwagwarmayar da yake shine wai tunda dai akan annabi adamu ne aka tsine mai albarka ya rantse da Allah cewa sai ƴaƴan annabi adamu gaba ɗaya sun lalace sai Allah yake baka isa ba sai dai na banza daga ciki to waɗannan na banzan abinda iblis yake so shine duk yadda zai yi ya ja su a tafi wuta duk yadda zai yi a ja su su tafi wuta shi kuma Allah saboda iyawar shi da gwanintar shi dukkan wanda kuka gani dan adam ne sai da Allah ya mai gida a aljanna saboda aljanna gidan gado ce gare mu dan nan aka halicci annabi adamu nan aka halicci hawwa'u anan suka rayu waye sababin fitar su iblis shine sababin fitar su to in ga gane iblis shine sababin fitar su to sai Allah yace yanzu aljanna kuma sai adamu da ƴaƴan shi sai sun yi gwagwarmaya ko to shi kuma iblis yace in dai yana da rai to ba za su shiga aljannar ba to amma tunda Allah ya halicci adamu a aljanna an kaddari mu zuriyar shi za a yi wa aljanna kowa yana da gida a aljanna to in aka waye gari wannan dan adam ya kibin baban shi adamu ya kibin Allah kenan ko ya bi shedan ko to sai a kai shi wuta gidan makiyin baban shi to amma kuma nan ga kufan gidan shi ga gidan shi to ya za a yi shine in aka gama shiga aljanna ƴan wuta suka gama shiga sai Allah ya kira alkiyama da yawmut tagabun ma'ana gadan wanda baka tashi da gadan shi ba an waye gari aljanna kowa ya shiga to ga gidajen aljanna sun rabu ina masu gidajen nan sun saba ma Allah suna wuta sai a ce to kaiwa na hada da waɗannan gidajen masu waɗannan gidajen kuma suna wuta to kar ku manta a can wutar kuma dama fa ba a neman musu mashiga ba wuta kuntatacciya ce dan nasu za a dan haka aka ce wa uzlifatil jannatu aljanna rama za a zaunar da mutane cikin ta ba za ta cika ba dan in ta cika makil ai ba za ta yi dadi ba amma wuta fa halimta laati kin cika sai ta ce halimin mazid ko akwai kari ne ta cika din amma tsoron Allah ne yasa take karaya haka ce haka za su ce Allah yake kin cika ta ce ko dai akwai kari sai Allah ya aza kafar shi akai sai ta ce to ta cika sai ta cika ta yi makil ga azaba ga wahala ga dauda ga karni duk musiba ta hada a cikin wuta to idan aka gama haduwa a cikin wuta din nan masallacin juma'a ma baka ga sai an hadu liman yake hudu ba to aka gama haduwa a wuta sai limamin jahannama sai ya miƙe ya jawabi maraba welcoming address kenan marhaba week iblis sai miƙe wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'adan wa'ada al-haqq ko ووعدتكم فأخلفتكم. هدبش إبليس كنا سيو ميكي تأي يتي الله يمكو القورين قسكيا إن كن دين وطا إذن كو كبيشي الجنة سيوكو كإبنشي سيوكو كبيني نانها كيوغاكو أوطا سيتي فلا تلوموني ولومو أنفسكم كذا وان دي يزرجيني كواي ليزرجي كنشي بذاكو تيري نبا بذان تيري كوبا سيتي كاي لليو أزال لما يسيني أسارا سيشيكي وطا yayi jawabin maraba kenan. To kaga babban manufar shi, to wannan manufar tashi babba yana da hanyoyi da yawa da yake cimmata. Daga cikin hanyoyin da yake cimmata jama'a su ne nake so takaitattun bayanai a nan zan yi insha Allah, domin yau wa'azin namu ba so muke ainihin mu dade ba. Daga cikin wannan manufar tashi da yake so ya cimma, na farko yakan ainihin shiga jikin ɗan adam ya saka mishi wasu wasi, an fahimci wannan? Yakan je ya haɗa kai da wani lalataccen ɗan adam ɗin don ya rinka cutar da sauran ‘ya’yan Adamu. Kun fahimci wannan da kyau jama’a? To yanzu mun fara magana akan shedan ko aljani yana shiga jikin mutum kenan ko baya shiga. Gaskiyar namari malaman musulunci gaba ɗaya sun haɗu akan cewa aljani yana iya shiga jikin mutum, ba wai shafa ba kawai, yana shiga jikin mutum. Daga cikin dalilan da ke tabbatar da haka shine nassin Al-Qur'ani wanda ya faɗi, da yake cewa allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu shaytanu min al-mass. Masu cin riba a nan duniya ba za su iya miƙewa ba sai irin miƙewar wanda shaitani yake buge shi idan ya shige shi. Almasu a nan jama'a ba shafa ba, shiga. Saboda namiji yakan sadu da matar shi ya ɗau azzakarin shi ya saka a farji, amma sai a ce masaha, ya shafe ta, a ya sadu da ita, kinaya aka yi. Masu cin riba, mecece riba? Jama'ar riba iri biyu ce, akwai ribal fadli, misali hulan nan nake da ita kai kuma kana da takalmi, sai ga ganin zan tafi kasuwa zan sai ainihin takalmi ina da hula, sai ka ce to ai ga takalmi in kana so mu yi canji mana, kawai shikenan sai in karbi takalminka sai kai kuma ka karbi hula ta, mun yi canji kenan ko? To wannan haramun ne. Menene halal? Shine ai cinikin hulata, in hulata ta tabbata naira 100, takalminka ya tabbata naira 120, yanzu kaga ana yin abun ba a duhu ba kenan, to sai ai ciko, shine abin da Bahaushe yake kira kakara, to babu laifi. Amma kawai canjin abun ba a san kima ba, balle ciko ya kama wani ko kuma a gane an yi kankankan, to bai halatta ba. To in aka yi irin wannan canji an yi riba, dan haka kakara ciniki ne na halal in dai ba an zalunci mutum wajen kakarar ba. Ka zo da tsohuwar motarka sai su siya naira 200,000, sai ka cika naira 80,000 sai ka ɗauki wata, tunda an san kuɗin taka, an san kuɗin tasu, to ya halatta. Ko kun fahimta? To idan kuwa kawai aka ce to kawo wannan motar taka, ɗauki waccan sai ka ɗauka, ba a san kuɗin taka ba, ba a san kuɗin tasu ba, to haramun ne wannan, riba ta shigo ciki. Wannan ita ake kira ribal fadli. Riba ta biyu ita ce riban nasi'a. Sai ka je wurin alhaji, ranka ya dade ina son da Allah a taimake ni da bashi zuwa ƙarshen wata, ni ma'aikaci ne. Sai alhaji ya ce to ga bashin atamfa. Da ya baka wannan bashin atamfa ƙarshen wata yayi, sai ka zo ka ce alhaji ka san mu dama muna aiki wuri kaza ne, to ba su ba mu ba gashi wata ya ƙare, yanzu wannan 5,000 taka ka dan ƙara min jinkiri nan da kwana uku za a ba mu albashi. Sai alhaji ya ce atabau ko a bashi yanzu, ko kuma in kuɗi suka kai gobe to naira 100 ta hau, in suka kai jibi naira 100 ta ƙara hawa, in suka kai gata naira 100 ta sake hawa, irin bashin banki jama'a. An gane? To wannan ita ake kira riban nasi'a, wato ribar jinkiri. Matuƙar jinkiri ya faru sai a ƙara maka, matuƙar jinkiri ya faru sai a ƙara maka. Ko kun gane wannan? Annabi ya yi misali game da munin riba, ya ce mafi ƙarancin kwatanta munin riba shine mutun ya zina da uwar shi. Mutun ya zina da uwar shi, wannan in aka gwada da riba, to kamar ya ci yar karamar riba kin. Allah ya kiyaye. Idan kun gane wannan, sai Allah yake masu cin riba in aka tashi kiyama, to ba za su iya tsayawa ba, za su tashi sai su fadi, za su tashi sai su fadi. Kamar me? Sai ce kamar wanda shedan yake buge shi, in ya shige shi yake yi. Me kenan? Me farfadiya? Ka taba gani me farfadiya sai ga yana daga kai yana faduwa, sai ga ya mike tsaye sai ga ya sake faduwa. To ranar kiyama, a dandalin kiyama, duk wanda kaga yana yin haka, to riba yake ci. Jama'a kun gane wannan? Wannan aya wasu malamai da suke rayuwa zamani suna fassara ta da ainihin present day economy, tattalin arziki na duniyar yanzu, cewa duk kasar da take cin riba, to tattalin ta ba zai taba tsayawa ba, ko ya hau sama sai ya fadi, ko ya hau sama sai ya fadi, yadda ana ganin shi yanzu a zahiri. Wannan aya dalili ce, kamar yadda al-Imam at-Tabari ya kawo ainihin hadisi dake tabbatar da haka, cewa aljani yana shiga jikin mutum. An gane wannan? Tunda gashi in ya shiga zai rinka buge shi yana fadar da shi. Sannan daga cikin dalilan sunna, jama'a, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi tafiya, sai wata mata ta zo da danta karami, sai tace, ya manzon Allah, kaga wannan yaro nawa, aljani ya shige shi yana damun shi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace, kawo shi mu gani. Da ta kawo shi, sai yace, kai fita, ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yanzu cewa fita yana nuna me? Ya shiga. Ina fatar mun gane. To ba za mu tsaya mu bata lokaci akan wannan ba, don an wuce lokacin musun aljani na shiga ko baya shiga. A musulunci ba a taba samun waɗanda suka ce aljani baya shiga jikin mutum ba, sai mu'tazilawa. Amma duk malamai sun hadu aljani yakan shiga jikin mutum, saboda ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa aljani yana yawo, ko shedan yana yawo jikin mutum, duk inda jini yake yawo. A ina jini yake, jama'a? A cikin jiki. To duk inda jinin yake, aljani yana shiga yana bin gurin. Kaga yana shiga cikin jikin kenan. Shi yasa sai kaga ya shanye wani kafa, wani ga kunnan faka-faka kamar zomo amma baya ji, ga ido dagwa-dagwa kamar gunki amma baya gani. Me yasa? Saboda ya shiga ya lalata na'urorin da ke sa hasken gani din, ko kuma ainihin kaifin ji din. Yana shiga jikin mutum. Shi yasa zuciyar yake juya ta, domin zuciya ita ce cibiyar jini a cikin jikin dan adam. To aljani in ya shiga ya zauna a zuciya, sai ta ainihin jujjuya ta yadda yake so. Bargo ma wurin zaman shi ne a cikin jiki. Shi yasa sai ga kafa ta shanye, ko ta murgude, ko kuma aljani ya rike kafa sai ga ta kasa daga kafa. Ko kaga an tayi irin abin nan da ake cewa wane ko wance yana da matundumi ne, ko menene suke cewa? Ko? Tundumi, sai kaga kafa ta kumbura tayi dam. Ba wani abu ne ya tsire ta ba, a kafa ta abin nan, saboda aljani ya shiga yayi ainihin shedancin shi. Allah madaukakin sarki ya tsare mu. To idan kuka gane wannan, jama'a, kamar yadda na faɗi, sai mu dawo sai mu ji. A hankalce abu ne wanda hankali bai musu ba, kyakkyawan hankali ya yadda aljanu suna iya shiga jikin mutum. Nassoshin malamai da dama daga cikin malaman tafsiri, irin Ahmad ibn Hanbali, an tambayi al-Imam Ahmad ibn Hanbali, kamar yadda yazo a cikin Risalatul Jinni ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Abdullah dan shi yace, qultu li abina, cewa babana, inna aqwaman yaz'umuna anna al-jinniya la yadkhulu fi badni al-insi. Baba, wai wasu sun ce wai aljani bai shiga jikin mutum. Inji Abdullah yake cewa dan baban shi Imam Ahmad ibn Hanbal. Wa qala, sai yace, ya bunayya yakzibun, ya kai dana waɗannan mutane ƙarya suke. Huwa za ya takallamu ala lisanihi, ga aljani yana magana a bakin mutum. Yanzu kun ga wannan magana ta Imam Ahmad ibn Hanbal ta tabbatar da abu biyu. Ta tabbatar da me? Aljani yana shiga jikin mutum, har gashi Imam Ahmad ya ce ba gashi yana magana a bakin mutumin ba. Imam Ahmad ibn Hanbal ya faɗi wannan. Ina fatar mun gane. To idan kun gane wannan, jama'a, likitoci ɗan zamani waɗanda zafin kan likitanci yake ɗaukarsu suna cewa wannan hayaniya ce, to suna ƙaryata abu ne wanda yake haƙiƙa. Tun lokacin da ne waccan lacca a Kwango campus ABU Zaria nake faɗin cewa, tun a wannan lokaci, yau shekara goma kenan da yin waccan lacca, 1996, a ƙasar America, jama'a, da suka yi bincike suka gane hauka ɗin nan, za a buga a buga a buga a buga, mutum bai warke ba a psychiatric asibitin mahaukata. Sai wasu musulmi suka ce suna da wasu ayoyi na Qur'ani, in aka saka mahaukaci ya ji yana warkewa. Turawan nan sai suka sa aka gwada a cassette, ana sawa mahaukaci irin wannan sai su ga yana zambarwa, sai su ga yana zullo, sai an rike shi, sai suka bi sai suka gina wani irin studio haka, daki wanda suka cika shi da ainihin lasifika sama da ƙasa da gefe da gefe, sai aka samu daddan daki sai zama an zuba kwamfutoci a ciki. Idan aka samu mahaukaci an buga asibitin mahaukata bai warke ba, sai ce to suna ganin wannan sai an sa mishi Allah's music, tunda kafirai ne su Turawa ne, sai an sa mai waka Allah din nan, sai a dauko ainihin cassette ko CD na Al-Qur'ani sai a danna cikin computer sai a kulle dakin, computer za ta yi tai ba tsayawa, a saka Qur'ani izu 60 akan CD na computer sai a saka a kunna mishi shi sai a kulle dakin, ya bi matsallan shi da zambarwar shi, aljannin ya ji bala'i mai yawa ya gude ba shi wuri, shi kuma kan zai tashi ya ganshi sai ya nemi kofa ya bude sai ya fito ya warke kenan. A America har yanzu haka suke, wannan technologyin ya yaɗu wurare da yawa, a ƙasar Saudi Arabia yanzu abin ya ma wuce yadda kake tunani, duk wanda yake da tashar talabijin ta Nalsat, duk wanda yake kama Nalsat jama'a ya je ya sa AutoSat zai kama wata sabuwar tasha a ƙasar Jordan mako kamar hudu da suka wuce aka kaddamar da ita. An fahimci wannan da kyau ko? Wannan tasha ana ta sa wani malami yana nan yana ta bayani akan ruqya, yadda ake ruqya da abubuwa irin wannan, to duk sun yi irin waɗannan ɗakuna na irin da ake jefa mahaukaci kawai a saka mai karatun Qur'ani, in ya watsake sai ya abin nan. In Allah ya na dauka a can yola makon da ya wuce kafin in taho, idan na koma zan taho da kasar din wanda da yake so sai a dauka mishi, za ga malamin yana ta bayani har ya zauna yana karatun sai ya ce a saka wannan kasar din na video ga mara lafiya a zaunar da shi a ɗakin. Ana zaunar da shi malam yanzu zai rikice, to inda za ku rike shi malamin ya ci gaba da yi fas aljannin sai ya gure ba shi wuri sai ku ga ya da hayyacin shi. A tashar Nalsat suka kaddamar da tashar, a Jordan take tashar, gaskiya ku yi hakuri saboda bata dade ba, ni ma ko sunan ta ban rike ba, amma dai duk wanda yake da Nalsat in ya dade mai ba ka kama tashar ba, yanzu ka koma gida ka sa AutoSat akan Nalsat za ga ainihin ka kama ta, za ga malamin yana ta yin bayanai yana kuma karanta da irin waɗannan ayoyi da abubuwan, za ka samu ilimi mai dimbin yawa akan haka. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Waɗannan abubuwa suna tabbatar da cewa babu shakka aljani na shiga jikin mutum. To aljani na shiga jikin mutum ta ɗayan dalilai biyu ne ta wani ɓangaren jama'a. Dalilin farko shi ne dalilin shi kanshi, dalili na biyu kuma shi ne dalilin an saka shi. To ku ajiye dalili na biyu an saka shi, za mu tattauna wannan, bari mu ɗau dalilin farko. Dalilin farko shi ne aljani yakan shiga mutum da kanshi. To me ke sa aljani ya shiga jikin mutum da kanshi? Ta yaya aljani yake shiga jikin mutum? Ma'ana ta ina kuma yaushe? To waɗannan tambayoyin zan amsa mana sauran waɗancan ɓangare na biyu, kuma su ne za mu ci gaba laccan mu insha Allah. Me ke sa aljani ya shiga jikin mutum da kanshi? Shi aljanin ba turo shi akai ba, shi ne yana shiga ne saboda sha'awa ko ramuwa ko zalunci. Abinda muke nufi da sha'awa jama'a, aljani yakan ga yarinya sarkaceciyar yarinya sai ya ji yana santa, sai ya zo sai ya ainihin shiga jikinta, sai ya rinka zuwar mata a bacci yana saduwa da ita, yana ɗaukanta yana yawo da ita, yana ainihin zuwa suna waƙe-waƙe a wuraren lambu da sauransu. Wannan shi ake kira namijin dare da Hausa, da Larabci shi ake kira ashiq, lover boy. An fahimci wannan da kyau? To irin wannan yarinya takan samu kanta a hali ɗayan abu biyu, ko dai in yazo zai sadu da ita ta yadda da shi, to sai ku ganta budurwa sun tube biya lafiya lau, amma duk wanda yazo yi mata magana aure za ta ci zarafin shi. Saboda me? Aljannin yana zuwa yana biyan bukata da ita, don haka ba zai cutar da ita ba, amma idan tana kin yadda da shi, to shikenan sai ya rinka tsumbular da ita, ta rinka ramewa, gashin kanta yana zubewa, sannan ta rinka masifa ba shiri tsakaninta da uwarta, ba shiri tsakaninta da kowa, duk ta bata da kawayenta, ta bata da yan uwa, ta bata da iyaye. Saboda me? Tunda shi ma bai samu bukatar shi ba, to zai lalata ta kuma ya lalata mutuncinta a wurin kowa. Kun fahimci dalili na farko shine al-ishq, wato son ta yake, shi ne Bahaushe yake cewa son uwar dawa. Kun fahimci wannan da kyau? To irin wannan takan gane, za mu zo za mu yi magana akan wannan, amma yanzu ina faɗin dalilan da yasa yake shiga ni insha Allah. Takan yi mafarki kamar yadda nace wani lokaci sai ta ga yana yawo da ita, yana tashi sama da ita. To idan matar aure ta samu kanta irin wannan halin, ita yakan bullo mata ta rinka yawan bari. An fahimci wannan? Ta rinka ganin mafarkai na munanan abubuwa, ko ta rinka mafarkin jarirai da abubuwa makamantan haka. Ban san in tsawaita bayani a nan don za mu zo gaba da za a yi maganar wannan. Dalili na biyu da yasa aljani ke shiga jikin mutum, namiji ne ko mace, don kamar yadda kaga ya shiga jikin mace, haka zai shiga jikin namiji, saboda kawai yana son shi, sai ya ce yana son shi ya zama abokin shi. Sai ya rinka zuwa mishi suna hira, wani lokacin yana rikida, wani lokacin yana kawo mai kuɗi, wani lokacin a bacci. Gwargwadon da yadda za mu zo mu yi bayani a gaba insha Allah. Dalili na biyu jama'a, aljani kan shiga jikin mutum saboda ramuwa. Kamar yadda muka faɗi nan, yana daga wurin zaman su dokin kofa. Yo, dokin kofa ɗakinka ne, ofis ɗinka ne, gidanka ne, gonarka ce, ya za a hana ka shiga? Sai ya zo ya zauna sai ya miƙe ƙafar shi, ko kuma sai aljana ta zo sai ta shimfiɗa ƴaƴanta ƙanana. Ka zo wucewa baka sani ba, ka fagam sai ka taka, kana taka shikenan sai ya shige ka. Da an zo an ce me yasa, sai ya ce ai yana ramawa ne, ka zalunce shi ka kashe mishi ɗa. Ko mun fahimci wannan da kyau jama'a? Irin wannan ramuwar yana nan birjik sukan shiga ainihin su lalata mutum, su haukatar da shi, ko su yi mishi wani abu. Kamar in kawo misalin irin wannan na ramuwar, wata rana ina zaune falon wani aboki na, muna hira a Abuja, sai yaran shi suka zo suna gaishe ni. To a ciki daga ciki akwai dan wan shi, yaro dan karami bai wuce shekara 8 ba. Da yazo suka zauna, da ya tashi zai tashi, sai na ga yayi wani irin tufa haka ya miƙe, sannan sai na ga yana dawowa kamar kadan duniya, kuma wai zai miƙe. Nace a wannan wasa ne ko ka? Sai aka ce wai haka yake tashi. Nace a ko dai shigantaka? Aka ce ai bai da lafiya ne an yi. Sai nace a me ya same shi? Sai shi yace shi ma bai sani ba, a kira uwar. Aka kira uwar, sai ta ce an je wurin wani malami a lokacin, wai a Jabi inda tashar mota Abuja take. An je wai malamin ya ce wai spinal cord ce ta karye, wai laka ce ta karye. Sai nace a kai wannan malamin bai san abin da yake. Ai in laka ta karye mutuwa ake yi. Sai nace je yo alwala. Yana yin alwala, na zo na karanta Fatiha, sai kawai na ji ina cewa ni ne. Waye kai? Sai yace Abubakar ne. Abubakar eh, kai da waye ce? Da Ibrahim. Ina Ibrahim din? Yace a ya gudu. Kai ne baka da kunya? Ka tsaya. Yace a ya tsaya yi bayani ne. Ya aka? Yace a ya taka musu baby ne, kalmar da ya amfani da ita kenan, wai ya taka musu jariri ne. Nace tin yaushe? Suka ce tin yana karami. Shine da ya taka musu jariri ya kashe musu, shine su ma suka shiga sai suka tsaya mai a gadan baya. Kaga inda malamin ya fuskure kenan. Sai suka tsaya mai a gadan baya, shine baya iya miƙewa sai yayi wannan abu ne. To za ku fita ku bashi wuri da sharadin ba za su kula ba? Eh, to shikenan suka fita. Yaro ya atishawa shikenan. Haka ji aka siyo mahabbatin sauda kwana biya na shafa mishi, shikenan ya watsake. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yanzu a shahid anan me yasa wannan aljanin ya shige shi? Ya shige na dan ramuwa, yana cewa an zalunce shi ne ya rama. An taba kawo wani yaro daga Bauchi haka, shi kuma yaro ne mai karfi, sai aka sa shi yana ainihin wato faskare a gida. Garin faskare sai irin abin da nake faɗi ran nan. Sai ga maciji, kawai yana ganin maciji, sai ya daga diga sai ya datsa ya kashe maciji. Da ya kashe maciji ba a wuce minti 10 ba kamar yadda suke faɗi a lokacin, sai kawai sai aka ga yaro yana yawo da gatari, yana wulwula a gida, yana duk zai kashe mutan gida. Gashi yaron san gome mai malam, da ƙyar aka samu wani ya samu ice ya make shi, sai ya faɗi, sai aka ɗaure shi lafiya lafiya lafiya. Shikenan nan suka zo. Tun lokacin wannan magana da nake yau kusan shekara 9 kenan, don ina jin tun 97 ko 98, shekara 9 ko 8. Tun daga Baucin nan haka suka ɗauro shi suka zo da shi. Aka zo da shi lokacin muna yin ruqya jama'a. Ai mun faɗi lokacin da muke yin ruqya, saboda lokacin nan babu yan ruqya din ko? To shikenan sai aka zo da shi. Ana zuwa da shi aka shigo ɗaki aka yi mini bayani. Nace to a zo da shi. Nace a kwance shi. Aka kwance shi aka lulluƙo shi. Ina fitowa mallan da ya ja da baya wani Chinese haka. Nace eh? Nace to a nemo ƙarti wannan su rike shi. A ni kan aya na iyaye ban da ƙarfi. San gome man ƙato mallan ya ja da baya yayi Chinese haka. da aka samu karfi suka kwantar da shi na a tsakar gida, ana yi mishi karatu Fatiha aka karanta mishi, sai bacci ya kwashe shi shikenan. Can da aka ci gaba da karatu, waye sai ya ce shi ne, sai fashe da kuka ya ce yana faskare ne sai matata ta zama maciji, sai ya datse ta. Shi ne ni kuma na shiga jikin shi, sai na ce to ni ma sai na ɗauki fansa sai na sa ya kashe wani. Sai na ce to kaga kuskure ka yafe mishi. Sai fashe da kuka ya ce ya kashe min mata, ya banni da yara ƙanana, ya zanyi kaga kamar mutum. To aka bashi hakuri, saboda Ibn Taymiyyah a cikin Risalatul Jinn littafin shi ga tana Al-Bayanul Mubin fi Akhbaril Jinn wash-Shayatin, Ibn Taymiyyah yace in ya tabbata an yi musu laifi sai a nemi su yafe. Kamar mutum ne ka zalunce shi, ka kashe wa mutum mata, ka bar shi da ƴaƴa kwatsam, ai sai ka ce to ka yafe ni, ai duk sa wada ba gajiya bane, to wannan aljani ne ba wada bane. Saboda haka nace to sai kai mishi hakuri ka yafe shi. Yayi kuka yayi kuka, nace to Allah ka yafe mishi. Yace to ya yafe shi kenan, ya fita. Sai ya watsa ki yaro ya tashi. Kai ka san ina kake nan? Yace a shi bai san inda yake ba. To a zariya kake? Zariya eh, me ya kashi zariya? Shine aka bashi labari, ka kashe maciji. Yace lalle yana faskare ga maciji ya kashe. Aka ce to kaga aljana ce ka je ka kashe. To kun ga bayanin da nake yi ranna, ina fatar an gane. To saboda haka gaskiya, saboda Allah, dole ne a tsaya a nakalci waɗannan, a fahimci abubuwan nan. Yanzu abin nuni a nan shi ne, wannan aljanin sun shiga ne wannan saboda mai ramuwa ko? To sai nau'i na uku na dalilin da yasa aljani yake shiga jikin mutum shi ne dalili na wasa. Dalili na me? Wasa. Kamar yadda ɗan adam yakan je daji ya kamo biri dan ya me? Ya wasa da shi. To akwai aljanin da kawai in ya ganka sai ga wannan fa zai daɗin wasa, sai ya shige ka. Haka malamai suka bayyana, wannan zai daɗin wasa sai ya shige ka, sai kana cikin jama'a sai ya maka ka da ƙasa ya ta kuje ka, sai abokan shi suna ta dariya. Kamar yadda in ana wasa da biri ko kura muke jin daɗi, shi ma wai wasa yake da kai, abokan shi suna ta mai tafi shigewa na kaɗiya, don Allah to ka ɗan kyale shi mana kaza kaza kaza. Misali, wannan kun ga dalili na uku kenan. To idan kuka gane waɗannan bayanan da kyau, sai mu amsa tambaya ta gaba, shi ne yaushe aljani ke shiga jikin mutum? Aljani yana shiga jikin mutum ne sa'ad da ya so shiga jikinka, ba lallai ya zan akwai kofa ba. Idan kana karatun Alkur'ani ba zai iya shiga ka ba, kana wani zikiri ba zai iya shiga ka ba. Amma sa'ad da ka samu kanka a ɗayan halaye guda hudu, ku kiyaye jama'a, to aljani yana iya shiga ka. Shi ne tsananin fushi. Shi yasa wata rana wasu mutane suka miƙe gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama suna faɗa, har ɗaya yana zage-zage yana ashar a gaban Annabi, har idanuwan shi suka kaɗa suka yi jazir. Sai Annabi ya ce na san kalmar da zai faɗe ta, da wannan fushin zai fada daga gare shi. Aka ce me yace? Da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, shedan ne. To idan ka shiga irin wannan matsanancin fushi, to yakan kai ka ga aljani ya shiga jikinka, in an turo shi ko kuma in yana bin ka a baya. Domin abin shi ne, in ya so shiga jikinka ya ga babu dama, sai ta bin ka a hankali har sai ka kai lokacin da ka cancanta ya shiga jikinka. To lokacin fushi, shi yasa da zarar fushi ya zo maka, aka ce in kana tsaye ne zauna, in kana zaune ne kwanta, sannan kai ta'awuzi, sannan yi alwala. Waɗannan duk hanyoyin kashe fushi ne jama'a. An gane wannan jama'a? Bayan wannan na biyu shi ne halin sha'awa matsananciya. Don haka karkarin ka zama kamar bunsuru in sha'awa ta zo maka idan ka yi rufe. Shi yasa yana daga cikin hikima, ko da sha'awa ce ta matarka ta aure, sai kai bismillah, Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana, sai zan akwai wani shaytani a kusa ya nisance ka, don ka ambaci sunan Allah, ka roki Allah ya raba ka, ya nesanta ka daga shaytan, arzikin da zai baku kuma ya nesanta shi daga shaytan. An gane wannan jama'a? To idan ka fahimci wannan, sai a tsallaka hanya ta uku ko lokaci na uku da shaytani ko aljani yake shiga jikin mutum, shine lokacin da mutum ya samu kanshi a tsakiyar wani sabon Allah. Ka je ka zauna a gidan giya ne, gidan karuwai ne, dan haka da wahala karuwar da babu aljani a tare da ita, ka dube su da kyau ka gani. Da wahala kai daga ganin su ka san ba sa cikin hayyacin su. Karuwa ta sha giya, ta sha taba, ta sha kwaya, ta fitice, ta lalace, duk bata damu ba. To samun kai a irin wannan hali yana buɗe jikinka, sai aljani ya shiga jikinka, sannan sai kuma gafala game da addinin Allah. Ka zauna kawai kai ba ruwanka da karatun Qur'ani, ba ruwanka da sallah, ka zama shashasha kawai holewa ka sani. To wannan ma jikinka yakan buɗu, sai ainihin shedanin aljani ya shige ta. Idan kuka gane waɗannan jama'a, to mun amsa tambayoyin da muka sako cewa su ne halaye da shedani yake samun damar shiga jikin mutum. To yanzu kaga ya rage maka, sai ka rinka rayuwa kana kula kenan, ko in ba haka ba kaga sai ka ga rayuwarka sai shedani aljani sai je sai lalata maka. Amma duk abin da zai tsare ka daga wannan jama'a, ba mu yi wannan lacca don mu tsorata kowa ba, sai dai mun yi wannan lacca ne kadai don mu fadakar, mu wayar da kan al'umma, kuma mun fahimci cewa al'umma wannan irin bayanan yana daga abubuwan da suke bukatuwa. Ina fatar mun gane. Sai dai in yi maka wani hanzari ba gudu ba, ya kai dan uwana, ko ka san cewa mutumin da ya sanya laya ko guru a jikin shi, ko laya ko guru ko kambu a gidan shi, ya bude gidan kuma daga tsarin Allah. Ma'ana laya ba tsari take ba, laya tana jawo aljani, laya tana jawo aljani, ba ta tsari. Me yake tsari? Karatun Alkur'ani. Idan ka saka laya a jikinka ko kambu ko guru, kamar ka bude jikinka kenan. Amma ka rinka karanta qul huwallahu da falaki da nasi diddare, kana tofawa jikinka so uku, kana shashafawa, ka samu cikakken tsari, ba ruwanka da kambu ko guru. ƴaƴanku ku daina saka musu laya da guru, a daina zuwa ainihin dogarawa wurin wacece wacece, ana karbo kaza kaza, a zuwa ana daura musu a kwankwaso ko a goshi ko a hannu. Ba daidai bane wannan. In kana da ɗa ko ƴa ko ƴaƴa, ga addu'ar da ake yi. Annabi Ibrahim ita yake wa Isma'ila da Ibrahim, Annabi Muhammad ita yake wa Al-Hasan da Husaini sallallahu alaihi wasallam, ita ce wa inzukum bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Wannan addu'ar idan ƴaƴanka na da yawa, a ce sun zo sun kwanta da daddare, su goma ne, su talatin ne, su arba'in ne, su sittin ne, su ɗari ne, duk yadda ma ƴaƴanka suka kasance, wannan in kai ta guda ɗaya ta isa. Wa inzukum bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma, ina roƙon Allah ya tsare ku daga da kalmomin shi masu cike da tsari da albarka. Min kulli shaytanin, daga duk wani shaytani. Wa hamma, da kuma duk wani mai mugun nufi. Wa min kulli aynin lamma, daga duk wani ido mai makirci na zargi. Kaga maye, kaga mai kambin baka, kaga ƴan secret society, kaga ƴan cult. In ka tattara ƴaƴan nan suna kwance suna bacci da daddare, in kai wannan addu'a kafa daya, sai ka bi kowa sai ka tofa mishi. Idan suka fara wayau, masu wayau daga ciki, sai ka ce to kullum da daddare ku rinka ainihin yin qul huwallahu da falaki da nasi kafa uku uku, kuna tofa kuna shafa tun daga kanku har ko ina a jikinku. Shikenan sai ga ƴaƴanka sun zauna lafiya da izinin Allah. Amma kuma ba garanti bane, domin akwai jarabawa, ta iya yiwa duk da hakan kuma sai Allah ya jarabci wani ɗa naka, ko Allah ya jarabci wata ƴata ka, ko wasu ƴaƴa naka. Kada wannan ya sa ka ce to tunda addu'an nan bata ci ba, ya aka iya bari a dan sa laya din a tuba. Kada a sa, a ci gaba da karanta Qur'ani ana roƙon Allah, Allah zai kawo saukin shi, Allah zai tsare. Jama'a kun fahimci wannan da kyau ko? To in kuka gane wannan, to za ku gane hadarin sanya laya da guru da kambu a jiki. Waɗannan layu kuma fa jama'a da muke magana, ko da laya ce ta Al-Qur'ani, jama'a malamai sun tabbatar da cewa ingantacciyar magana ba daidai bane a sata. Abu na biyu da nake so in mana tambihi akai jama'a, daga abubuwan da ke jan aljanu da shedanu gidaje, hoto jama'a, hoto na mutane ko dabbobi ko duk wata halitta mai rai. Waɗannan abubuwan nassin shari'ar musulunci, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisi cewa dukkan gida ko ɗakin da yake da hoto, to mala'iku ba sa shiga cikin wannan gida. An gane wannan da kyau jama'a? To in kun gane wannan, in mala'iku ba su shiga ba, me zai biyo baya? Shedanu ba su shiga. To shedanun da kansu sukan faɗi in ana yin ruqya, sai su ce in suka rasa inda za su fake, sai su je su dubi ina laya take a gidan, sai su makale bayanta. Ina hoto yake, sai su makale. Ina ne aka yi kafi, sai su je su makale. Waɗannan abubuwan jama'a mun faɗe su ne don jama'a su ji tsoron Allah su gyara. Kamar yadda na ce, laccar mu ba za a daɗe a yau ba. Muna fatan duk wanda ya zo wannan lacca a nan ya saurara insha Allahu ta'ala. Lacca ta zo ƙarshe, kaɗai abin da ya rage mana shine addu'a insha Allahu. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu da albarka. don Allah ba mu san kowa ya tashi sai an yi addu'a nan ba a wuce minti 5 ba amma kafin addu'ar tukuna bari mu bayani kamar haka kun ga karatutukan nan da aka yi jama'a to Allah ne ya nufi za a yi karatutukan nan ba wallahi ba a tsara su ba wato ina fadin haka ne don muna da alƙawarin wa'azi a Samuru muna da alƙawarin wa'azi a Zaria City to kada masu waɗannan alƙawura su ga cewa kamar an manta da alƙawarin su kamar yakin Badar ne kawai Allah ne ya tsara wannan abu makaranta jarabawa muke jama'a sai aka ce za a bada hutun sansa in zabe kidaya ko to da naji hutun nan sansan zai zama akwai yan kwanaki ko to shikenan ai da Hausa muke fadi in kana magana da Hausa nan mu ce Hausawa ne tashi muka ji suna cewa kilakwata nan sai da muka yi boko mu gane kilakwatan ashe turanci ne suka lalata kilakwata su ne sai suka ce kilakwata mu ma ai an sai mu ce kilakwata to shin sai annazo ina Hausa anan ni ma sai in dabaibaice irin su sansan to hutun sansan muka zo to da muka zo hutun sansan din nan kuma sansan din sai aka ce an ƙara to mu ma sai muka ƙara to shine naga gaskiya ni dama wallahi wasu ɗan littafai na ne nazo dama zan dauka saboda mun riga mun gama makaranta jama'a yanzu abin da ya rage mana rubutun project kawai muke yi rubutun project kuma ni tuni na riga na gama rubutun project dina sai dai dan je dan gabatar da abin da na rubuta a dan gyaggyara mini ni ma yanzu in gyaggyara shikenan ba abin da nake yi a yola mun riga an gama karatu wannan rubutun project ne zuwa watan June, July, August shikenan zamu kammala abubuwan da muke don haka shi yasa su ma a can yolan sai na bude musu karatutuka na sa musu arba'un hadis nan na sa musu tahawiya nan na sa musu umdatul ahkam saboda bana yin komai dama ba kasuwanci na je yi ba wani abu na je yi ba karatu na je yi to karatu ya zo karshe in aka zo jarabawa jama'a jarabawa ita ce abu mafi sauki a karatu dan an koya maka karatu ka zo jarabawa shikenan sai dai ka dan duduba sama sai abin nan yasa nan na zo in kwashi littafai na ne saboda kada in yi zaman kawai a can in je in shirya library sai in yi karatu dan wata hudu dan wata uku din nan da ya rage mini sai ga na dan yi abubuwa masu yawa to da nan zo haka din aka ce an tsaya wannan lokacin hutun sansan din nan shine sai nace to alhamdulillah shine sai nace to a zo a yi karatu akai karatun kwana uku a tudun wada ko nan kuma gashi an yi na wajen kwana uku shi ma ko so uku ne ko so hudu ko so biyar sannan kuma gashi an je an yi a dogara kun ga abin yayi albarka kenan to in Allah so abinda muka fadi daidai muna roƙon Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ya sa mu gane ko a ganar da mu gyara in Allah bai nufi haka ba Allah ya yafe mu bayan wannan muna godiya jama'a saboda hadisin annabi ya ce babu godiya ga Allah in baka godiya ga mutane dauriya da mutane suka rinka yi a zauna tun karfe 8 har karfe 11 ko karfe 12 a taho daga nesa wani a ƙasa zai koma wani keken shi ta yi faci wani ɗan sanda su tare shi mishi barazana duka dai aka daure haka ne ko ba haka ba to wannan kun ga muna fatan Allah ya bada ladan haka muna addu'a ta musamman Allah ya ji ɗan iyayenmu da kakanninmu da suka rasu malamanmu da malaman mu Allah ya gafarta musu addu'a ta musamman ga mai wannan gida da muke yin wa'azi a kofar gidan Alhaji Muhammad Tata babanmu ne Allah ya gafarta mishi Allah ya bashi lada Allah ya saka shi aljannar firdausi jama'ar musulmi muna fatar waɗannan wa'azozi kamar yadda muka ce in Allah ya so a yada su yadda ya kamata a cikin kasusuwa na video da na audio da na CD duk baki daya su shiga kuma ko ina kuma masu kasar muna ce musu don Allah su ji tsoron Allah su samu kayan aiki masu kyau saboda sako ne ake so ya isa sannan karatu ba za ku sake jin amona a Zaria ba ƙarshen ta sai watan August ko watan September wato nan da watanni hudu ko watan mun fahimci wannan da kyau jama'a saboda haka ko ka ganni a Zaria mai yiwa wata ƴar takarda na zo dauka a gurguje kwana ɗaya ko kwana biyu kada da ka ga malam ka ci gaba da sanarwa to jama'a akwai wa'azin aljanu a'a ko na mutane ba za a yi ba yawa gaskiya yanzu zan je in tafa karatuna a gaba da ƴar jarabawa ta in je in gama dan samu certificate mu zo ko local government za ta ba mu bubbuga computer ko an gama karatu ba sai neman aiki ba yawa to sai dai kuma mu jami'an mu ya adawa ce ko Ali Buhari rahmatullahi alaina to jama'ar musulmi mu cika da addu'a mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam na to insha Allah khairin insha Allah to wani bawan Allah ya roki cewa akwai dan uwan shi Malam Shehu Bayo da lafiya a taya shi da addu'a Allah madaukakin sarki ya warkar da shi jama'ar musulmi muna tawassuli da wannan salati da muka yi wa manzon tsira Muhammadu dan Amina sallallahu alaihi wasallama Allah ya biya mana bukatun mu baki ɗaya na alkhairi abin dudda ba na alkhairi ba ya Allah muna roƙonka dan girman alqur'ani ka dora mu akan abin da yake alkhairi ya Allah ga hannayenmu mun daga zuwa gare ka mu bayanka ne masu bukata Allah kada mu sauke hannayen nan namu baka biya mana bukata ba ya Allah ka taimake mu Allah ka amsa mana Allah ka shiryar da mu da zuriyarmu da matanmu da iyayenmu da surukanmu da kannanmu da yayyenmu da sauran yan uwanmu baki ɗaya musulmi ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka saka albarka a wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah kai mana maganin zalunci da azzalumai ya Allah madaukakin sarki wanda duk ya zalunce mu Allah mun kawo kuka zuwa gare ka kai ka san yadda zaka yi da shi ya Allah ka saukar mana da ruwa mai albarka Allah ka saka waɗannan abubuwa da muka karanta na alqur'ani da hadisi a cikin kyakkyawan mizanin mu ya Allah madaukakin sarki ka ilmantar da mu abin da bamu sani ba abin da muka sani Allah ka gyara zukatanmu mu yi aiki saboda kai Allah muna roƙonka hada kan musulmin Najeriya a bisa alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani munafinci da makirci na kafirai da mabarnata ya Allah ka yi mana maganin shi rudani da kafiran America suka saka ƴan uwanmu musulmi a kasar Iraki ya Allah ka fahimtar da su Allah madaukakin sarki bayin Allahn da ake kashewa basu ji ba basu gani ba Allah ka ji kansu Allah ka wargaza kasar America ka rusa ta Allah ka saka musu bala'i fiye da bala'in da Russia ta shiga a kasar Afghanistan ya Allah madaukakin sarki ka saka wa Bush tabuwa kwakwalwa a cikin hankalin shi Allah ka rikita Bush Allah ka rikita Bush Allah ka tarwatsa asirin Blair Allah madaukakin sarki ka watsa su ƴan uwanmu da ake karkashewa a ko'ina daga bangarorin duniya tun daga kasashe irin na su India da Kashmir da Pakistan da Afghanistan da Bangladesh Allah ka ji kansu
amin
Allah ka yafe musu
amin
ya Allah madaukakin sarki ga hannayenmu mun daga waɗannan addu'o'i ka karba mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى باسمك الأعظم يا حي يا قيوم استجب دعاءنا اللهم هذه أيدينا إليك متضرعين متخاشعين اللهم لا تردها إلينا خائبة اللهم إننا عبيدك فتقبل منا اللهم لا تخزنا يوم الدين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنسانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه سبحان الله العظيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.